Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau take ranar Laraba ta farko 4 ga watan Janairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke muku maraba lale da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama zai je majalisar tarayyar Amurka ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba. Dan zawarcin yan majalisar yan jam'iyyar Democrats su kare mashahurin tsarin kiwon zaman lafiya da ya bullo da shi. Wata kotun soji ta samu wani sojin Isra'ila da laifin kisa sanadiyar kashe wani Bafalestine na kasar shi. Sannan wasu masu gadi ma majalisar ɗinkin duniya su hudu sun samu raunuka sanadiyar tashin wani bom ɗin da aka dana a wata mota.
A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto daga jihar Neja, jihar da ke ɗaya daga cikin waɗanda za su fara ba da tallafin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauki alkawarin ba marasa ƙarfi. A shekarar 2016,
hanya da gwamnati za ta bi mun ga alama ta fara.
Shi matsalar hauhawar kayayyakin masarufi. To ko mene ne mafita a wannan shekarar?
Heto, hanya da gwamnati za ta bi mun ga alama ta fara bi. A samar da ingantaccen hanyar noma da mutane da a shiga noman nan a yi shi ya zama mai riba kamar yadda muka fara ganin alama.
Muna tafa da ƙarin bayani an jima kaɗan. Za kuma ku ji tsokacin da masana harkar tsaro suka yi game da ƙudurin ƙungiyar ECOWAS na yin amfani da ƙarfin soja akan shugaban ƙasar Gambia. Bayan haka muna tafa da shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama zai je majalisar tarayyar Amurka ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba don zawarcin yan majalisar yan jam'iyyar Democrat su kare mashahurin tsarin kiwon lafiya da ya bullo da shi. Mataimakin shugaban kasa mai jiran gado Mike Pence shi ma zai kasance don ƙarfafa yan Republican game da manufofin jam'iyyarsu, wanda ya hada da kawo ƙarshen shirin kiwon lafiya din nan na Obama wanda ake kira Obamacare a takaice. Waɗannan tarurruka biyu na nuni da irin arangamar da ke tafe, yayin da fadar White House ke fita daga hannun Obama zuwa hannun shugaba mai jiran gado Donald Trump. Dokar tsarin sauƙaƙaƙƙen kiwon lafiya ta Affordable Care Act ta samu amincewar majalisar tarayyar Amurka a shekara ta 2010 ce, lokacin da 'yan Democrats ke da rinjaye a majalisar dattawa da wakilai, da kuma uwa uba kasancewar Obama ɗan Democrat ɗin shi kuma ke shugaban ƙasa. To amma daga ranar 20 ga watan Janairun nan, wannan tarin ikon zai koma ne ga 'yan Republican. Trump ya bayyana tsarin na Obamacare da shirme wanda ke kuma cike da tsada, kuma a yayin da bai bayyana takamaiman yadda zai maye gurbin tsarin ba, ya bayyana a fili cewa zai kawo ƙarshensa.
Wata kotun soji ta samu wani sojan Isra'ila da laifin kisa sanadiyar kashe wani Bafalestine na kasashe wanda ya yi niyyar kai hari a yamma da kogin Jordan. Elor Azaraya, ɗan shekaru 20, na fuskantar ɗaurin shekaru 20 a gidan yari, wani lokaci nan gaba za a yanke masa hukuncin. Wannan al'amarin da ya faru a Hebron ya fito fili ne bayan da wani bidiyo da aka fitar ya nuna Azaraya na harban Abdul Fattah al-Sharif, ɗan shekaru 20 da haihuwa, bayan da ya fada ƙasa kuma ya koji rauni bayan daɓa wuƙa da ya yi ma wani sojan Isra'ila. Yayin zartas da hukuncin yau Laraba, kanar Maya Hela ya ce duk da yake mutumin ya fada ƙasa ɗan ta'adda ne, wannan ba hujja ba ce ta ɗaukan matakin da ya wuce kima.
Wasu masu gadi ma majalisar ɗinkin duniya su hudu sun samu raunuka sanadiyar tashin wani bom ɗin da aka ɗana a wata mota daura da ginin da suke ciki a birnin Mogadishu, a cewar jami'ai a Somalia. Dukkan waɗanda abin ya rutsa da su Somaliyawa ne. Ɗaya daga cikinsu, wanda shi ne shugaban masu aikin gadi na yankin, ya samu raunuka masu tsanani a cewar jami'an. Kafar labaran Reuters ta ce kungiyar mayakan nan ta Al-Shabab ta dau alhakin kai harin. Fashewar ta auku ne a wani dan garejin da ke dabda ginin shirin kawo ci gaba na Majalisar Dinkin Duniya da ke babban birnin kasar. Wani jami'in laƙen asiri wanda ya je wurin da abin ya auku ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa an dana bom din ne a cikin motar da ke cikin garejin wanda hukumar UNDP ke amfani da shi. Motar ta shiga garejin ne da safiyar yau Laraba a cewar majiyoyi. Fitar direban daga motar ke da wuya sai kawai fashewar ta auku a cewar jami'in wanda ya buƙaci a saka sunansa. An kama mutane tare dangane da wannan fashewar.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Turkiya ta yi gargadin cewa saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya ka iya shafar tattaunawar zaman lafiya da aka shirya yi wani lokaci a wannan watan. Rasha da Turkiya waɗanda ke goyon bayan bangarori daban-daban a wannan tashin hankalin sun taimaka wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wutar ta fadin kasar a makon jiya, wanda wata shimfiɗa ce ta kokarin su na tattaunawar zaman lafiya da za a yi a Astana kasar Kazakhstan. Muddin muka kasa tsaye da ci gaba da saba yarjejeniyar da ake yi, to shirin tattaunawar zaman lafiya a Astana din ba zai yi nasara ba, a cewa ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Çavuşoğlu a hirarsa da kafar labaran gwamnati ta Anadolu a yau din nan Laraba. Dama manyan kungiyoyin 'yan tawayen Siriya sun yi nuni da saba ma yarjejeniyar da gwamnati ta yi a matsayin dalilinsu na janyewa daga wannan tattaunawar ta zaman lafiya.
Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Çavuşoğlu ya faɗi yau Laraba cewa hukumomi sun gano ɗan bindigar nan wanda ya halaka mutane 39 a harin da ya kai ranar bikin sabuwar shekara a wani gidan rawa a birnin Istanbul. Çavuşoğlu ya yi wannan sanarwar ce yayin wata hira da kafar labaran Anadolu mallakar gwamnati, to amma bai bayyana sunan maharin ba. Hukumomi sun yi ta farautar maharin tun daga safiyar ranar Lahadi bayan da ya tsere daga gidan rawar na Reina Nightclub. Kafafen labaran Turkiya sun sanya wani faifan bidiyo jiya Talata na wani mutum wanda ke tafiya a dandalin Taksim da ke Istanbul, wanda suka ce mutumin da ake zargi da kai harin ne. Ba a tabbatar da lokacin da aka naɗi bidiyon ba. A baya hukumomi sun fitar da wani hoto dishi-dishi na mutumin da ake zargin, kamar tsaro ta nada.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga dukkan alamu shekarar nan ta 2017 na tafi da alkhairi, domin kuwa gwamnatin Najeriya za ta fara ba marasa ƙarfi tallafin kuɗi naira 5,000 kamar yadda ta ɗauki alkawari a lokacin yaƙin neman zaɓenta. Jihar Neja na ɗaya daga cikin jihohin da za su fara ba da wannan tallafin. Daga Neja ga Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani.
A Najeriya, gwamnatin kasar ta fara bayar da tallafin kuɗi naira 5,500 ga marasa aikin yi domin taimaka masu, kamar yadda gwamnatin kasar ta yi alƙawari a baya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohi 9 da aka tsara za su fara cin gajiyar shirin daga wannan wata na Janairu. Jami'in shirin a jihar Niger, Akilu Musa Kuta, ya ce sun yi shiri yadda za su fara ba da kuɗaɗen ta banki a ƙananan hukumomin da aka tsara za a fara ba da kuɗaɗen a kashin farko domin gudun samun wata matsala.
Insha Allahu, yanzu dai muka kammala ɗaukan ƙididdigansu don ka san da sai a kawo kuɗi ne a ci ana ba mutane. To an ga cewar ya kamata a banki ne ta rinka ba su kuɗi, ko su ma bankin kawai electronic transfer za a rinka yi, sai dai ka ga alert.
Nawa kenan za a
ga? Za a rinka ba su 5,500.
An ƙididdiga mutane ko nawa ne za a ba su wannan fa aka yi lissafi?
Oho, by now shi ne gidaje ne ba mutane ba. 10,000 da 173.
Honorable Apiniki Dauda da ke zaman jami'ar shirin nan na gwamnatin tarayya da ake kira N-Power a jihar Niger ta ce wannan al'amari abun godiya ne ganin yadda alƙawalin gwamnatin Buhari ke shirin cika.
We should go to Allah, the government in Buhari. Because kowa lokacin da yake fada cewa ga abubuwan da za a yi, yawancin mutane ba su yadda ba sun dauka kaman wasa ne. State cash transfer, for example, da za ba gajiyayyu kudi. So yanzu hakan ga muna nan, muna da office din nan already, suna kan su banki, suna kan daukan BVN.
Ko da yake dai ban samu nasarar jin ta bakin wasu daga cikin wadanda aka tsara za su fara cin gajiyar wannan shiri ba a nan jihar Niger. Amma dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara wanda shi ma ya bada tallafin kudi kimanin naira miliyan 7 ga wasu al'ummar mazabar sa ya ce shirin bada kudade ga jama'a na taimakawa wajen rage radadin talauci a tsakanin al'umma.
Haƙin gwamnati ne ta yi making provision na welfare na mutane ta kuma protecting life kuma ta basu aiki. Dan haka idan gwamnati za ta bada welfare shi ƴan majalisu da chairman za su yi providing welfare ina jin zai alleviating ko kuma zai kauda talauci. So mun yi hakan ne a dan kauda talauci a doran ƙasa saboda halin da ake ciki yanzu.
Duk da wannan dai masu nazarin al'amura na ganin samar da aikin yi a tsakanin matasan da kuma bunƙasa masana'antu a ƙasa shine yafi muhimmanci. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kutashi ko falaka diyan ali wa kusan bace aikin kawai ne bakin mubaraka ya ali wa kusan bace aikin kawai ne kutashi mun falaka yan ali wa kama bace aikin kawai ta.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari, a shirin mu na daren yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan tallafin da gwamnatin Najeriya za ta fara ba marasa ƙarfi sai a kira a bayyana ra'ayi. Sanin kowa ne Najeriya, wato a Najeriya a shekarar 2016 da ta gabata an fuskanci matsalar hauhawar farashin kayayyakin amfanin yau da kullum, musamman ma na abinci. Masharhanta kan al'amuran yau da kullum da kuma na tattalin arziki sun danganta tashin gauran zabi a farashin kayayyakin amfanin yau da kullum da dogaro kan shigowa da kayan ƙasashen waje. To ko menene mafita a bana? Abdulwahab Muhammad na da ƙarin bayani.
A binciken da na gudanar na fahimci cewa wannan yanayin da ƙasar ta shiga ya janyo mata faduwar darajar naira, a yayin da gefe guda kuma ya daga darajar dala, wanda shi ne kudin da ake amfani da shi domin shigowa da kayayyakin cikin ƙasar. Dr. Idris Ishaku Abdullahi Danwanka, malami a fannin tattalin arziki a jami'ar Abubakar Tafa a Balewa da ke Bauchi, ya tsokaci kan batun.
In ka duba Najeriya, to ƙasa ce wadda ta dogara kwacce kam a wajen sha'anin kayan masarufi ko abubuwan da muke amfani da su, muka dogara kwacce kan ga ƙasashen waje. To kaga yanayin faduwar farashin darajar naira a Najeriya ta hauhawar farashin kayayyaki yana da nasaba da wannan shigo da kayayyaki da muke yi kusan duk abin da muke bukata da shi daga kasashen waje. Bangaren tattalin arziki akan ce wa yanayin halin da muka samu kanmu a ciki a Najeriya ana ce masa imported inflation, wato inflation wanda ya faru sanadiyar kaya da aka shigo da shi daga kasar da ta ke da matsalar harhawar farashin ka.
To a matsayin ku na masu sanin tattalin, ci shawara zaka bayar?
Eh, to hanya da gwamnati za ta bi mun ga alama ta fara bi. Gwamnati ta inganta wannan harhana shigo da wanda ba su zama wajibi ba, dole sai an shigo da su ba a daina shigo da su. Kuma cikin ƙasa a samar da ingantaccen hanyar noma da mutane da a shiga noman nan a yi shi ya zama mai riba kamar yadda muka fara ganin alama.
Nasu tsokacin Comrade Abdullahi Yalwa, malami a kwalejin kimiyya ta Tata da Ali da ke Bauchi, ya ce halin da ake ciki dole ne a san cewar akwai barazana a fannin tattalin arzikin ƙasa.
A matsayinmu na ƙasa yana da kyau mu fahimci cewa akwai barazana na tattalin arziki da dama da suke damunmu sakamakon mun kasance ƙasa da muke wato amfani da kusan ababen da mu ba mu sarrafa su. Kuma a kasuwar duniya har da cewa dala ba ita ce kuɗi da tafi kowace kuɗi daraja ba yanzu a duniya, amma ta kasance ita ne kuɗi da aka fi amfani da ita a tsakanin cinikayya na ƙasa da ƙasa. Na biyu, shugabanninmu wanda suke satan kuɗin ƙasa in sukan juya shi ne su zama da shi dala su ɓoye a gidajensu, an dibi wannan daloli da ya kamata a ce ana harka na kasuwanci da mu'amala an boye su a cikin salga da sauran wurare. Wannan yana daga cikin abin da yake kawo nakasu washi naira. Kaga yunwa ya shigo, kuma inda yunwa ya shigo akan samu gushewan hankali, domin shi wanda bai koshi ba, wato wanda yake da yunwa baya da nutsuwa, da shi da mahaukaci abu ɗaya ne, don da a samu yawaitan tashin tashina.
To yanzu ganin dai cewa muna shekara ta 2017, kuma wani shawara zaka bayar a dangane da wannan al'amari?
Game da shawari da zan bayar, musamman ababen da ya zama na inganta noma, musamman noman rani, muna da ababen da aka shigar da jimawa ko aka tsatsara wanda ba amfani da su yanda suka kamata. Akwai Upper Benue, akwai Hadeja, wato jama'ar River Basin, akwai Lake Chad. Waɗannan wasu wurare ne waɗanda za su iya samar da hasken wutar lantarki, misali za su iya samar da noman rani. Domin ɗan Najeriya yanzu mafi akasari babban matsalansa abinda zai ci ne, da jama'a kuma kowa ya tashi ya tsaya, kar mu zama cima zaune, kar mu zama mun nada hannayenmu muna so komai da komai gwamnati ta mana.
Lokaci kenan daga bakunan masharhanta dangane da hauhawar farashi da kuma faduwar darajar kuɗin Najeriya. Abdulwahab Muhammad, mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Yayin da ya rage makonni biyu wa'adin shugaban Gambia Yaya Jammeh ya kawo ƙarshe, kungiyar ECOWAS ta jaddada cewa za ta yi amfani da ƙarfin soji wajen kauda shi muddin ya ƙi miƙa mulki cikin ruwan sanyi. Amma masana tsaro na kiran a yi taka tsantsan. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja.
Tuni har kungiyar ta ECOWAS ta umarci dakarun ƙasar Senegal su zauna cikin shirin kota kwana, domin jagorantar dakarun ƙasashen yammacin Afrika wurin kawar da Mr. Yaya Jammeh daga kan karagar mulki. Muddin ya kimika mulkin cikin ruwan sanyi ga wanda aka ayyana ya lashe wannan zaɓe, Mr. Adama Barrow. Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora, na ganin wannan ɓangaren zaɓen shugaban ƙasar ta Gambia, Mr. Adama Barrow, da yin barazana ga shugaba Yahaya Jammeh.
Tun kafin za a mika mashi baro, mutanen shi suka fara kalamai cewa sai sun daure Jammeh. A faɗa da mulki ka fara cewa za ka daure da shugaba, duk da hinda yake bari mana sai ka shiga mulkuraren da ake mashi na zuwa jaru, to kowa yake mai mulki sai ya ga abin da yake nade mu guzu ne.
Amma jagoran gamayyar jam'iyyun Gambia Honorable Mai Ahmed Fati ya ga min cewa,
let me make it categorically clear, President Elect Barrow has never threatened President Jammeh. He has never made a statement anywhere.
Zababan shugaba Adama Barrow bai taba cewar zai binciki shugaba Yahaya Jammeh ba. A cewar Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja, yanzu dai amfani da ƙarfin soja shine kaɗai mafita.
Wannan abu ya dace. A shekaru biyu ko uku da suka gabata, ECOWAS ta ayyana wani ƙuduri wanda ya nuna cewa duka mambobin wannan ƙungiya a kowace za su mutunta tafarkin demokuraɗiyya, in an yi zaɓe za su rungumi kaddara su tafi. Na biyu kuma, sanin kuwa ne Yahaya Jammeh an kada shi a wannan zaɓe, kuma shi kanshi da farko ya yarda akan cewa an kada shi, daga baya kuma ya lashe amansa. In dai ba kawar da shi ake ba, idan aka bar shi ya ci gaba, wani ma bayan su zai, wato nan gaba a ƙasashen Afirka ta Yamma da ma sauran ƙasashe na Afirka, shi shugaban ƙasa ya ga dama ne idan an kada shi zaɓe zai baka gurmi. Wannan kuma ba zai wata farcin demokuraɗiyya kyau ba.
To sai dai kuma, ƙwararre kan sha'anin tsaro, Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce a yi taka tsantsan.
Shugabanninmu dole su tsaya su yi hattara su yi tunani. Daga yanzu a yi amfani da soja a lokaci na siyasa a duk duniya ba daidai ba ne. Ka duba abin da ya faru a Libya, abin da ya faru a Mali, abin da ya faru a Iraki. Wannan abubuwa an yi su ba a ji daɗin abun ba, har yanzu mutane suna cin wahala. A shekara 22 yake cikin wannan mulki. A yau in ka ce za ka yi amfani da ƙarfin soja, to ina gaya maka za a fasa tukunya ne kowa ya rasa. A zauna a kan tebur shi ne matsalaha a cikin wannan abu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa ƙarfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. A shirin da ya gabata mun kammala tattaunawa ce da wani bawan Allah dan asalin kasar Togo amma mazaunin birnin New York. Amma wannan shirin yau muna tare da wani sabon bako ne wannan karon kuma dan Najeriya ne amma shi ma ya kwana biyu a nan Amurka. Barkan da cika ku da surutu. Bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Assalamu alaikum ni sunana Bashir nan ya gommaja.
Bashir a ina kake da zama a nan Amurka?
Ya yanzu ina zaune a jihar Maryland a wani gari da ake ce masa a Baltimore.
Tun yaushe ka zo America kuma tun yaushe kake zaune a Baltimore?
Wai na zo America tun shekarar 2000 wato shekara ta 2000 kuma na dan zauna a Virginia daga nan na koma Georgia sai kuma na dawo Baltimore. To tun daga lokacin da a cikin 2000 din nake a Baltimore har zuwa yanzu din nan.
Turka shi me man Bashir ya zo yi America ne tukunna karatu koko aiki koko dai neman abin zaman gari?
Eh to gaskiya ni na zo da green card ne, so da nazo kuma na dan fara ban fara makaranta lokacin ba, saboda gaskiya lokacin ma da nazo ni kada nazo ban san kowa bane, shigo kai kasar sai ne kwana biyu ma airport saboda ban san ba inda zan je ba.
To daga
baje kuma
ka kwana biyu a airport tashin jirgin sama kenan?
A airport sai jirgin sama, saboda ban san inda zan je ba inda fito, ni kada kawai da to ban san kowa ba.
Shi ne himma ba ta garagwa.
Wallahi ma ba ta ga rawo kamar saboda lokaci ya kure kuma to a tunan bai na zance kawai sai brother din ya yace mu kawai to haka kawai ne kuma na jin hawaji da kawai to ban taba zuwa ko ina ba fa ko jin jirban taba zuwa ba
tun da kake ba ka taba barin wajen Kano ba?
Eh na dan fita da kamar da kawai ne su mai dugura haka amma ban taba ko jin jirban taba zuwa ba.
A wai da sunan wata kasa nake magana ai dama.
Ban taba zuwa ba, ban taba ba.
To da kwana biyu a tashan jirgin sama to ya aka yi?
To labari yana da yawa, so an kai shi brother yawo Ismail Nayya da yake Saudiya, shi ta aka tayi abin da nare ban san man da ke lokacin ka san ko wannan waya ta hannu ma ba ta yawa ba a lokacin, sai dai wannan waya da ake zuba kuɗi a buga haka. So dai na dinga tambayin mutane suka buga mishi da aka buga masa aka ta nema dai naka ya ka samu dai wani doctor wanda ya zo dauke na airport din muka da shi gidansa.
Shi dan Najeriya ne koko dai daktan dan nan ne?
Dan Najeriya ne mutumin a Taraba, Dr. Zakari Subaliyu.
Ka je ka sauka wurin shi kenan?
Eh ne zai sauka wurin sa kuma hankali da kuma na san saba haka kuma
ka gane kan gari.
Na ga da kan gari. Dan ci kasan kasan nan in ka zo abubuwa da yawa sun mutum ba kamar na kace sai a maka abubuwa da yawa. Don shi ka fita ka abin nan da kanka.
Ka nema da kanka. To wace sana'a kai karo da ita tashin harko koko karatu ka fara?
Wallahi yanzu ka san da yake tunatu haka nan ni ban san kowa ba kuma ni kadai ne, so ban fara ma karatun ba tukuna. Sai na sai nan ni tukuna. So na fara aiki a wani irin kamar a irin nan sun fama kana aiki a kitchen. So daga baya kuma sai bai shekara ɗaya ba to kuma kawai sai na ga ya kamata in koma makaranta. So kuma da na koma makaranta ina yin makaranta kuma ina aiki. So sai kuma na canja wani aikin ma nake aiki a wajen yanzu din da mun muke aiki muna da wajen sai da pizza ne haka da irin safa haka da sauransu. A nan wajen muke aiki a wajen.
To a lokacin kake aiki a wurin koko dai ka caccanza wasu ayyuka daban-daban?
Gaskiya na cancanci amma dai wannan dai ban canja shi bane dai akan dai wannan din.
Wani ciki?
Shi wannan inda muke su da pizza din nan da su sub da salad da sauransu. Shi nake dai ban canja amma na cancanci wasu ayyuka amma dai sai kamar part time ne amma shi wannan full time ne haka.
Shi wannan na pizza din?
Haka.
Kuke yi koko dai ku saiwa an kai ma masu sai kuke yi?
Mu muke siyarwa kuma. Kuma muna direbobi yanzu suke ɗauka suke kaiwa. Gida-gida haka.
Me matsayinka a cikin kamfanin? Kana da hannun jari ne a ciki koko da kai ma'aikaci ne?
Eto gaskiya ba ni da hannun jari amma dai kusan ni ne dai in charge na kusan komai da komai a wajen. A turanci ana ce masa kamar executive chef haka, ni nake kula da komai.
Kai ke kula da sarrafa yadda ake yin pizza din kenan? Yanzu ka iya yin pizza kenan koko dai umarni kake bayawa haɗa wannan haɗa wancan?
Duk da ba na yi, ina sawa yi kuma ina yi da kaina, kuma muka samu sabbi ne nake musu training haka wanda ake koyawa aikin.
Na yin pizza din? Kana yi da hannunka har kana horar da wani?
Sosai ma kuwa.
Turka
shi. Sosai ma kuwa.
kamar shekaru nawa kai dade kai kana yawan wannan kenan
wallahi tun da zuwa da yanzu shi muke da aikin tun zuwa na
tun shekara ta 2000
har
bisa ga yau
har zuwa yanzu nan sai ko na dan yi wasu ayyukan da yaka JPJP to kuma ina bari a madai wannan da shi ake ta yi dai
har yanzu akan shi ake
har yanzu din nan
wai Malam Bashir gashi ka koro bayani sai dai kai ya dan lokacin da aka dibar wa filin ya kawo jiki masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu Amadun Bakon namu Malam Bashir na iya gomaja da Julie Gresham wanda ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko na cewa muna jinjinawa gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bisa matakin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi da naira 5,000 duk wata. Wannan ya nuna irin fata da gwamnatin ke da ita na inganta rayuwar talakawan ƙasar da samar da aikin yi ga al'umman ƙasar. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura, jihar Katsina. Sako na gaba na cewa fatan alheri VOA Hausa samun daidaito da yarjejeniyar tsagaita wuta don samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Mozambique da 'yan tawayen ƙasar abin farin ciki ne ƙwarai da gaske. Allah ya sa mai ɗorewa ce amin daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa. Wani sako na cewa salamu alaikum VOA hakika taron da kungiyar lauyoyi take yi a Najeriya abu ne mai kyau domin shi ne kadai zai kawo musu ƙarshen abin da ke ci musu tuwo a ƙarya. Wasikar Aliyus Haruna Kiramisau. Sako na gaba na cewa salamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yau muna so ku bamu daman mu yi jinjina ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari akan fara aiwatar da tallafin kuɗi na naira 5,000 ga marasa galihu. Duk da tallafin bai fara zuwa yankunan mu ba. Sako daga Abba Sa'ad Bahuta da Husaina Lawal dan mai kankara. Wannan sako na cewa ya kamata 'yan majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen Afirka su yi duk abin da za su iya wajen kare aukuwar kisan kiyashi na ƙabilanci a ƙasar Burundi. Ganin yadda rikicin ƙasar a kullum sai daɗa ɗaukar sabon salo yake yi daga Mahmud Salihu Ƙaura na Muda, jihar Zamfara. Sakonnin na cewa tabbas kalamai da mabiya mazhabar Shi'a na Najeriya suke yi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda 'yan Shi'ar ke bijirewa doka da oda a duk inda suke a fadin Najeriya. Sako daga Malam Ridwanu Saidu Gairi a jihar Zamfara da Ibrahim M. Abubakar Maiduguri a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe na cewa hakikan ficewar hukumar zaben ƙasar Gambia zuwa Senegal akan barazana da yake huskanta sakamakon zaben da ya gabatar na lashe zaben da Adama Barrow ya yi inda yayi jama'a ya sha kai yayi daidai domin ya tsira da mutuncinsa. Tun wankin hula bai kai shi da riba. Daga Salihu Isa Fanna da amaryarsa mai jiran gado wato Laura Adamu Fanna da Hamza Galadima birnin Kebbi.
To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice shugaban Amurka Barack Obama zai je majalisar tarayyar Amurka da ke Capitol Hill a yau dinnan Laraba don zawarcin 'yan majalisar 'yan jam'iyyar Democrats su kare mashahurin tsarin kiwon lafiya da ya bullo da shi. Wasu masu gadi ma majalisar ɗinkin duniya su hudu sun samu raunuka sanadiyar tashin wani bom ɗin da aka ɗana a wata mota daura da ginin da suke ciki a birnin Mogadishu a cewar jami'ai a Somalia. Wata kotun soji ta samu wani sojan Isra'ila da laifin kisa sanadiyar kashe wani Falastini.
Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka sa hannu wajen haɗa wannan shirin musamman Mr. Ida Hamdun da injiniyan mu Mr. Ferguson da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labaran duniya, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.